Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 25 31 41 da kuma mita 60 sai kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu kuma a jamhuriyar Niger za su iya jin mu kai tsaye a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM dake birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad Dalal da kuma Niya FM. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a duk inda ake fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a VOA Hausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum. Usman Ahmad ne tare da Aliyu Mustafa muka sake dawowa a shirin mu na dare yau Asabar 27 ga watan Mayu shekarar 2017 daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Da farko wala Aliyu barka da warhaka. Yauwa.
To jama'a barkanku da wannan lokaci muna fata masu azumi sun shawara lafiya. Yau shugabannin kasashen Afirka da dama da suka hada da Najeriya da Jamhuriyar Niger suka shiga tattaunawa ranar karshe na taron kolin da ake na kasashen nan bakwai masu masana'antu da ake kira G7 wanda ake gudanarwa a kasar Italiya. Ko bayan ta Najeriya da Niger har lawa akwai shugabannin kasashen Ethiopia, Kenya da Tunisia a wannan tattaunawa. Da yake wannan kasashen galibi su ne akan samun yan gudun hijira da ke kokarin zuwa Turai. Daman dai a wajen wannan zaman na ƙarshe mai masaukin ita Italiya ne ta janyo hankali ga ita matsalar da ake ci gaba da fuskanta ta samun dubban mutane masu kokarin tsallaka tekun Mediterranean don su isa nahiyar Turai su je su nemi wata sabuwar rayuwa su fara a can. Magana kare muhalli kuma tana ɗaya daga cikin manyan batutuwan da suka janyo wato muhawara mai zafin gaske a lokacin wannan taron kolin na bana na kasashen G7 din. Kodayake wakilan gwamnatocin Ingila da Amurka da su mun ta cewa akwai wani sabani a tsakanin masu zuwa taron. Wasu kafofi sun shaida a gidan rediyon na murya Amurka cewa Amurka tana shirin ta aika wani jibgegen jirgin ruwa da ke dauke da tarin jiragen saman yaki a kan shi zuwa yammacin tekun Pacific a wani mataki da ake ganin kamar na ƙarin jan kunnen Koriya ta Arewa ne akan ta shiga haicinta dangane da yawan gwaje-gwajen da take na makamanta masu linzami. Yanzu shi wannan jirgin na uku na USS Nimitz wanda yana ɗaya daga cikin manyan jiragen ruwa mafi girma a duniya zai je ne tare da sauran manyan jiragen ruwa guda biyu irinsa da suka hada da USS Carl Vinson da kuma USS Ronald Reagan wanda za ka dukansu suna cikin tekun ta Pacific. Wannan mataki yana da muhimmanci idan aka yi la'akari da cewa basifai Amurka ta kan aika irin waɗannan jiragen ruwa har guda uku lokaci guda kuma zuwa wuri guda shi kaɗai ba a duniya. Sai dai kuma yawan gwajin makaman ita kule ta Arewa ɗin da take ya kwanaki na aka ce ke ta damun gwamnatin ta Amurka abin da ya sa shugabanta Donald Trump ya lashe takobin cewa ba zai kyale ita waccan ƙasar ba ta iya samun makaman da za ta iya kawo Amurka hari da su idan an cillo makamin nata. Kodayake masana sun ce kafin shekarar 2020 mai yiwuwa ne kore ta Arewa ta samu fasahar ƙera irin wannan makamin. Yau dubban matafiya a Ingila sun wuni cikin mawuyacin hali da bacin rai sosai a sanadin soke tashin jiragen sama daga manyan filayen jiragen sama guda biyu na London wato Heathrow da kuma Gatwick. Matafiyan sun fuskanci wannan cikas ne saboda wato lalacewar wasu na'urorin kwamfuta a nan filaye da abin da ya janyo aka soke dukkan jiragen saman fasinja na British Airways da aka shirya za su tashi. Kamfanin BA bai faɗa abin da ya jawo matsalar ba amma dai ba wata alama da ke nuna cewa ko sai aka yi. Rahotannin sun nuna cewa ko bayan ita Ingila din wannan al'amari da ke faruwa a can Heathrow da Gatwick yana fuskantar sauran filayen jiragen sama da kuma zirga-zirgar jiragen sama BA a ko'ina a duniya wanda musamman suke niyyar su je can London din kuma babu wata alama na lokacin da za a ga ƙarshen wannan abin. Yanzu haka dai kamfanin na BA ya so musanar da jama'a ko a can Ingila cewa kada su je filayen jiragen na Heathrow da Gatwick. To muna baku labarin duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wani dan kunar bakin wake ya kai hari akan wani ayari na sojan kasar Afghanistan har ya kashe musu 18 ya raunana wasu 6. Jami'ai sun ce wannan hari ne a Asabar an kai shi ne a lardin Khost dake gabacin kasar da aka auna wata bataliyar soja ta musamman da ke bada kariya ga sojojin Amurka da ke aiki a wurin. Kakakin ma'aikatar tsaron Afghanistan Najib Danish ya ce dan kunar bakin waken ya shaki motar sanye da nakiyoyi ka Najeriya rabkata kan ayarin motocin su wa'ancan sojoji din kusa da wata tashar mota inda galibi duk mutanen da ke wurin fararen hula ne. Motar masa kuma ta maida mutane kan kisan gilla da aka yi wa kwaftarin Kiristocin kasar ta hanyar sajiragen ta na yaki na soja su je su masa fitattaki wasu wurare wanda ta kira sansanonin yan ta'adda na kungiyar yan aqida Islama da ke kasar Libya. Shugaban Misra da Abdul Fattah al-Sisi ne ya bada sanar daukar wannan matakin lamar gayya jawabin da yawa al'umma kasar ta shi a yau sa'o'i kalilan bayan da wasu yan bindiga suka kai farmaki akan wata motar safa da ke dauke da su Kiristoci din. Yayin da suke latsa hamada zarje wata majami'a su hukumomin Masar dai sun ce akalla mutane 28 aka kashe a cikin wannan hari din. Sannan jaridar Washington Post ta fasa kwancewa Jared Kushner surukin shugaba Donald Trump kuma babban mashawarcinsa ya nemi wata alfarma daga shikadan Rasha da ke nan Washington din cewa wai a buɗe wata gwamnatin ta Trump wata keɓantaccen hanyar da za ta iya musayar bayanai tsakaninta da gwamnatin Rasha ba tare da ambaton yoyin diplomasiya ba. Jarida ta ce mutanen Trump din ne suka yi haka domin a rufe asirin duk wata tattaunawa da ta gudana a lokacin da ake shirye-shiryen hawan su kan karagar mulki. Jarida ta ce jakadan na Rasha Sergey Kislyak ya kai magana zuwa wajen manyansa da ke birnin Moscow inda ya gaya musu cewa Kushner ya nemi wani alfarma ne a ganawa da suka yi da shi a gidan Trump da ke New York a farkon watan Disamba. Kafofin da ke ba da bayanin sun ce asirin ya tono ne lokacin da jami'an Amurka suka karanta wasu bayanan Rasha da aka cafke. Yanzu an ba da rahoton cewa hukumar binciken manyan laifuffuka ta FBI ta soma gudanar da bincike a kan shi Kushner da.
Labaran duniyar kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirinmu na gaba.
Yan tsiya madaurin ki daya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya. Har yanzu dai muna tare da
Kristi Sunkur daga jihar Plateau. Ni manoma ce kuma community leader ce.
Sai kuma
anti da da ake kira na Aisha Ismail. Ina aikin management na wurare da gyare-gyare da share-share na wurare na offices. Sannan kuma ina tare da wani NGO wanda ake kira Greater North Initiative. Greater North Initiative abinda muke muna kokarin mu ga arewa mun an hada kai an zama daya.
Idan kuna biye da mu a makon jiya malama Aisha ta yi bayani akan irin tarbiyyar da ta ga ya kamata mu bai wa ƴaƴanmu domin a fahimci juna a zauna lafiya tare. To malama Kirsi ta fara bayani amma lokaci ya kure. A saboda haka ga malama Kirsi da nata bayanin akan irin tarbiyyar da ta ga ya kamata mu bai wa ƴaƴanmu.
To ni abin da zan gaya ma ƴaƴanmu ni uwa ce kuma da mazan mu ko mun ki ko mun so Allah ya san dalilin da yasa ya samu a kasan nan mu zauna tare kuma ya ba mu bambancin addini ya ba mu bambancin kasashe ya ba mu bambancin abubuwa daban-daban don me don mu zauna tare ne mu ji dadin abin da ya ba mu natural resources din mu ba mu san yadda zan sashi a Hausa ba dai
eh albarkatun kasa
albarkatun kasan da Allah ya ba mu ya san dalilin da yasa ya ba mu wayannan albarkatun kuma ya san dalilin da yasa ya hada mu tare ko mun ku ko mun so dole ne mu zauna tare yanzu sai a zauna a yi magana mu iyaye kullum muna ba mu yaran mu shawara manyan nan da suke sa ku je ku yi wayannan rigingimu ƴaƴan su fa ba nan suke ba ƴaƴan su suna kasashen waje suna makaranta ƴaƴan su in sun yi ciwo ma nan kadan suna ji ciwon kai za su gudu su je asibiti a waje mu ne ƴan talaka yaran mu su ne masu wahala makaranta eventually ba za ka je makarantan ba ko ka je health center ma sai a ce maka ba magani mutane da yawa sun mutu don rashin magani abin da ya taba talaka shi ba za a gyara ba to mu abin da muke so yanzu shine a gyara mana kasa kasan nan ko mun so Allah ya sa mu tare kuma dole mu zauna tare ko mun ce addinin mu ba daya bane dole mu zauna tare dan Allah ya riga ya shirya mu tare ko mu ne kawai muna zo mu raba kai wasu su zo manya su zo su raba mana kai ayi tarjima nan ayi tarjima can mata da yaya su dinga wahala yau in an ce ba ruwa a anguwa mata ne da yara zaki ga suna dauka bucket suna dauka jerrycan akai suna je neman ruwan ruwan amfani da shi a gida baba ba ruwan shi kuma duk ba wai mun ce su suke ja mana masifan ba amma dai masifan ya taso sune kan gaba
to malama Aisha ko kuma dai barin mu sake fara da malama Kristi din mun yi magana akan irin tarbiyyar da ya kamata mu ba yaran mu to su kuma shugabanni wani irin abubuwa kuke ganin ko kuma matakan da kuke ganin ya kamata da su ma za su taimaka a samu zaman lafiya
kamar yanda Hajia Ismail ta ce makaranta shine na farko yaro in ya tashi in ya fuskanci makaranta tunani sa zai zama daban ayyukansa zai zama daban tafiyansa zai zama daban tarbiyyar da zai samu a gida da wanda zai je samu a makaranta zaki ga tunaninsa ya canza amma in foundation babu in har a kasa baka samu ilimin nan isasshe ba to gaskiya akwai wahala in kin duba in kina magana da mai ilimi in kina wani discussion da mai ilimi da mara ilimi responses din su daban ne zaki ji contributions na su daban ne wani zai yi fushi amma mai ilimi zai zo na zai duba zai kasa abubuwan zai gani mai kyau sai dauka mara kyau sai bari so ilimin nan shine number 1 in shugabannin mu sun sa makaranta ya zama free ma yara su tafi daga certain stage zuwa wannan class ya zama free ko secondary school ma ya zama free wallahi Najeriya za ta canza in sun ce gashi kuma muna da dukiyar da za a iya yi wannan Lady Gani Fahimi ya ce a nan kasan ya kamata akwai free education daga primary school zuwa university kuma muna da dukiyar da zai iya yi in ba sace sacen da ake yi ba da corruption da Mr President yake fighting ba wallahi makarantu ya kamata ya zama free ne ma kowane dan Najeriya ya je in ba mu yi wannan ba muna da wahala nan gaba
to malama Aisha da ma ke kika tabo batun cewa a hada jahilci din to kamar yanda nace menene kuke ganin shugabanni ya kamata su yi su kuma domin ganin cewa din an samu zaman lafiyan an fahimci juna
babban abun da shugabanni ya kamata su yi yanzu already yanzu an riga an fara kuskure kuskuren da aka fara ina ga sai an yi attacking daga Ministry of Education yanzu ba za ka je ka ce muna tsammani muna daga to a yara da muke girmarwa muke sa musu kyaman juna ba so ko ai gwamnati ke creating avenues inda wayannan yara za su ringa haduwa kamar yanda ake su inter-house competition so abubuwa suna yi tare ko kuma a ringa yin camping na yara ya zama ana samun ana yin camping din su maybe a dauki ko a wani shekara a ci shekara dai za a dauko yaran nan da nan da nan da kowane makaranta za su kawo ci kowane makaranta su kawo yara a hada su a camp daya da yaran musulmi da yaran christians mu yi mu'amala tare mu komai tare a gama camping a koma yaran will be anxious ma a sake zuwa wani camping din a kai wasu a nuna ana yi to sai kaga wayancan kyaman nan da ake sa ma yara na addini domin duk yanda kai idan aka ware din a cikin malamai akan samu wasu extremists a christians suna da shi a musulmi muna da shi
masu da zafin rai
duk yanda kai a makaranta shi an samu wayannan to yanda za a yi kuma idan an dauki yaran nan an kai su suka yi one time tare that is a camping I hada su one time kowane makaranta ta producing nata a hada su one time tare su yi tare da juna za su zo su abokai da juna su zo su saba kamar yanda aka yi creative NYSC to yanzu kuma ya zama mu arewa muna da problem yanda za a yi kuma dole a hada yaran nan to in suka tashi tare nan gaba za su taimaki juna nan gaba za su zama kasa daya nan gaba ba su kyaman juna ba na biyu kuma manyan mu su zama na cewa suna duba waye cancanta ba wai don ni ina godfather sai in yi sponsoring wani dan kauye domin in zama ina ruling naku ba don ina zaune a gefe duk abin da zai ce ya gaya mu wanda ko rubuta sunan shi yana yi sai ya karkace ko daukar layi bai iya yi correct ba a dauki wanda ya cancanta a bashi wuri in za a yi za a nemi zabe to mun yadda ko da akwai godfather amma godfather ya zaba mana wanda ya cancanta an yi haka a Najeriya
ai
to ai kamar
ba ko wai ko da ma za a yi din in an samu wanda ya cancanta mai ruwan mu da godfather ai ta ruwan ka da godfather
amma godfather sai son kanshi ne sai son kanshi ne
sai godfather kawo wanda bai cancanta ba don ya zauna yana ruling ne
su suna ne Amma suna neman tool ne da za su use him.
Wato suna neman makamin
jama'a bane.
Wato suna neman
makamin Godfather.
Wato suna neman dai makamin da su zaki amfani da shi to. To bari in ce
akwai inda aka yi. Malama Kristi akwai yanda aka yi. Yanzu kin ga kaman bari baki example da Lagos. Lagos Tinubu kowa ya sani ya rike Lagos. Da ya tashi ba wai don Tinubu yana shiri da cikin wannan bane Fashola bane. Amma don ya san Fashola kan deliver. Shi yasa ya tashi zama gwamna. Kuma shi bai zama ba Tinubu a Godfather bane amma saboda mutanen ma da ilimin su sun san ba za a kawo wanda ya tantance amma za a dauko za mu za a dauko wanda Godfather zai kawo wanda bai tantance ba ya daura akan mutane mutane su bi don me don talauci da rashin
ai hasarin kenan
zauna lafiya al'umma ta tsada kuciya zama lau lafiya shi ne shugaban Najeriya.
Abinda ya sauka kenan a yau a wannan fili na tsintsiya madaurin ki daya sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A tuna fa baiwa ƴaƴa tarbiya mai kyau zai taimaka nesa ba kusa ba wajen samun zaman lafiya. A kuma tuna sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba. A halin yanzu kuwa Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake cewa a huta lafiya.
Har yanzu dai ana tare da sashen Hausar ne na muryar Amurka a nan Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim Garba.
Assalamu alaikum saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar kowane makon ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Gwamnatin Najeriya ta bakin Garba Shehu ta ce ta samu gagarumin nasara gabanin cika shekara biyu kan mulki.
Kwalliya ta biya kudin sabulu. Mutum mai gaskiya wanda aka tabbatar cewa shi in an bashi ajiyar kayan jama'a ba zai ci amanan nan ba.
Aisha Yusufu ta BBOG.
Shi shugaban kasa Muhammadu Buhari bai iya tafiya da mulki yadda ya kamata.
Dan gani kashe ne shugaba Buhari Comrade Baban Sharif Gumel ya mayarwa Aisha Yusufu martani kan kiran shugaba Buhari yayin murabus.
Irin sa Aisha Yusufu dan tace mage za ta fito fili. Tana cewa wai shugaba ba shi da lafiya don haka ya sauka daga mulki wasu wanda ya shugaba. To yanzu da yake da ba da lafiya na landa mai wasu wanda ba ya yi mai ya tsaya cak EFCC ba ta aikinta ba a ci gaba da yakin Boko Haram ba.
Majalisar Dokokin Kano ta dakatar da bincike kan Sarkin Kano Sunusi Lamido Sunusi biyo bayan sanya bakin manya ta hanyar gwamna Ganduje. Ana ci gaba da kiran rangume a azumin Ramadana da kuma addu'ar salama. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja.
Haka dai, to yanzu za mu kada zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma ɗan arewacin Najeriya jawabai yau su ne mai martaba Sarkin Das Alhaji Usman Bilyamin Usman da Sardaunan Plateau da Nasarawa Janar Jerimaya Usaini Murabus ga mai martaba Sarkin Das.
Zaman lafiya yana da muhimmanci kwarai da gaske a rayuwar ɗan adam. Musamman idan akwai zaman lafiya za a samu abubuwa na ci gaba, harkar ilimi zai inganta, za a samu ingantaccen kiwon lafiya, za a samu bunƙasan kasuwanci. Inda aka ce babu zaman lafiya to duka waɗannan abubuwa da na ambata ba za a iya gudanarwa ba. Wallo addinin da mutum yake ma ba zai iya tafiyar da shi ba inda babu zaman lafiya. To saboda haka zaman lafiya abu ne mai muhimmanci kamar yadda Allah Ubangiji ya halicce mu harshe daban-daban, kabila daban-daban, da jinsi daban-daban, kuma yazo ya hada mu cikin kasa daya, muna kuma zanne tare da ƴan uwa. To ya zama to dole mu rungume zaman lafiya mu ga kuma yadda za mu zanna lafiya domin mu ci gaba. Abubuwa da ke ƙara inganta zaman lafiya tsakanin al'umma suna da yawa ƙwarai. Daya daga cikin su shine cuɗanya musamman kamar auratayya tsakani, da kuma cuɗanya irin na wajen neman ilimi, makaranti da za a haɗu da mutane daban-daban, yare daban-daban a je ai zama, kuma koyi ilimi, koyi karatu wuri guda, da kuma ayyuka ne da kullun da ake. wajen aikin gwamnati ko kuma aiki irin na company shi ma yana dada jawo cudanya tsakanin kabilu daban-daban kuma yana inganta zaman lafiya tsakanin al'umma alhamdulillah mun san Allah ya yi mu kuma muna da addinai daban-daban amma duk da haka muna zama wuri guda kuma yi mu'amala kuma idan aka samu ingantaccen zaman lafiya to kowa zai iya yin addininsa tsakaninsa da Allah kana musulmi zaka yi addinin ka na Islam tsakani da Allah ka bi teachings the doctrines na Islam haka kuma idan kana Christianity zaka yi addinin ka na Krista kuma ka bi teachings the doctrines da Christianity ka gudanar da rayuwar ka kafin amma duka addinan da muke mun tabbata duka suna koyar da zaman lafiya ne zaman lafiya tsakanin ƴan uwa zaman lafiya tsakanin family a cikin gidan mutun kansa ka so zaman lafiya a cikin ƴan uwanka ka so zaman lafiya unguwanka ka so zaman lafiya a garinka ka so zaman lafiya sannan a ƙasarka gaba ɗaya ka so zaman lafiya haka duniya baki ɗaya na buƙatar zaman lafiya domin a samu ci gaba a samu rayuwa nagari a samu kuma ɗaukaka a duniya da yadda Ubangiji wannan abubuwa da ake da kuma wannan abubuwa da suke ƙara inganta zaman lafiya da aka rungume su to za a ga ci gaba kware abu na gaba da ke ƙara inganta zaman lafiya shine abun yi dubil adama da yake zanne yana da sana'ar da zai yi ko kuma yana da wani harka da yake gudanarwa na shige da fice wanda zai kawo masa wani abun income to wannan zai sa mutun ya zanto ya san nauyi zafin kansa kuma yana kokarin ya ga cewa an zanna lafiya domin shi kansa wannan kasuwanci da yake ko harka da yake ya ga cewa ya kare masa ya kare mutuncinsa da shi to duka idan aka samu irin wannan ana yi to shi ma yakan ƙara inganta zaman lafiya
shi ma Sardaunan Plateau da Nasarawa ya ce
Sardaunan Jeremiah Tumbut Usene Lieutenant General retire Sardaunan Plateau da Nasarawa ni na rasa issue bana ci to an tabbata ko sun samu akwa da kishaka to ban zo ne ga muku cewa ga wanda ya fara ga wanda ya fara ku a zan ga muku condemn all the killing going on no matter by whose side and then all the side has a bindiga a sanu furu yawancin gwamnonin mu suna surutu ne kai magana zaman lafiya gaskiya suna so zaman lafiya Allah su soma daga state nasu ina kwa zaman lafiya state naka ba sai ka ce maka madaya ba amma wajen kama ba lafiya ka je kana surutu a can cewa zaman zaman lafiya a Najeriya sanu zaman lafiya a Najeriya baka sanu zaman lafiya wajen ka ba sai dole sai gwamnonin nan sun tasha sai su yi gaskiya kamar da ya kamata su yi magana da tsoron Allah a kowane state akwai sofiya waje experienced people wanda su yi gwamnati ma kafin su zo su yi gwamnati sun zane zama lafiya tun lokacin Sardauna mun taɓa samun rikici shaka ba amma wannan kuma everyday ne sai gwamnoninmu su ne sosai za su tashi in ba sun tashi sosai ba federal government ma ba zai iya wani abu ba duk abin zai kawo zaman lafiya zan goyi bayan shi in wannan zai kawo zaman lafiya alhamdulillah tuntun ma shawa na shi ne kowa dai a sami zaman lafiya kada wani ya zauna kamar cewa bina bai shafe shi ba ko kana waje ma to zai shafe ka ko kana wucewa yana kwalifikasi zai shafe ka kar dan business zai shafe ka so kana duba bin nan cewa problem ne ba ata duk wanda zai yi magana a ji shi ya zo ya yi magana a ji shi mu kuwa sai cewa ba mu da wani wuri ba ba mu da wani state in ka ta kasa da state din to ruwan mu ne in mun gyara state din duk zai mana amfani so dole mu hada kai amma ta magana religion amma ta magana siyasa ko shi a wasu state ma ba so a sani cewa akwai opposition party to ba zai mana amfani ba a sa party da aka attack ko an tabbata ko an sa dan juma za su samu opposition an sa rikici da wasu states so dole ne dan adam ya hankuri zan ku ji juma mun ba ka ba ba za mu ji kuma
jalla allazi wahidu kana ka kama mana amarin guda sun maju kai ku ka kai wa ke mana rabbana majidu ya ilahuna ahadin
to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To kar ku yi nisa domin kuwa muna tafa da labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Don wasan Najeriya da ke taka leda a club din Manchester City, Kelechi Iheanacho ya zura kwallon da ta baiwa Najeriya damar kunnin doki da kasar Kosika da ci 1-1 a wasan sada zumunci da shirye-shiryen tunkarar wasan neman gurbi a gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka. Najeriya za ta fafata wani wasan da kasar Togo a ranar 1 ga watan Yuni kafin buga wasan na neman gurbi da kasar Afirka ta Kudu. Kasar Costa Rica ta sami kaiwa a matakin 16 na gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta matasa yan kasa da shekaru 20 bayan da ta doke kasar Zambia da ke saman rukunin su na C da ci 1 da nema. A rukunin D na gasar kuma kasar Japan ta yi kunnin doki da Italia da ci 2-2. Maki 1-1 da kasashen biyu suka samu ya ba su damar tsallakewa su duka biyun zuwa matakin 16 a matsayin na 2 da na 3 a rukunin. To sai dai kasar Afirka ta Kudu tuni da ta yi wa jarar a gasar tare da maki 1 talla ta samu a wasanta na yau da Uruguay wanda suka yi kunnin doki ba wanda ya zura kwallo. A Ingila kuma kungiyar kwallon kafar Arsenal ta lashe gasar cin kofin kalubalen ka na FA na Ingila din bayan da a yau ta doke jakarun gasar Premier wato Chelsea da ci 2-1 a wasan karshe ta gasar. Alexis Sanchez ne ya soma jefawa Arsenal kwallon farko a minti na 4 da soma wasan. To amma Chelsea ta farke cin a minti na 76 ta hannun dan wasan ta Diego Costa kafin daga bisani Arsenal din ta ƙara zura kwallon da ya bata nasara a minti na 79. Chelsea ta ƙara sa wasan ne da ƴan wasa 10 sakamakon katin gargadi na 2 da aka baiwa dan wasan ta Victor Moses wanda ya rikide zuwa jan katin kura sakamakon tsallen da ya faɗi alhali ba ta bashi ba. Wannan shine karo na 13 da Arsenal din take lashe gasar ta FA yayin da kocin ta Arsene Wenger ya kafa tarihin wanda yafi kowa yawan lashe gasar inda ya nasara har sau 7. Kungiyar kwallon kafar Watford ta Ingila ta nada tsohon kocin Hull City Marco Silva a zaman sabon mai horar da ƴan wasan kungiyar a kwantaragin shekaru 2. Silva ya maye gurbin Walter Mazzarri wanda ya bar kungiyar a ƙarshen wannan kakar wasannin. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To yanzu kuma sai mu koma ga labaran duniya a takaice.
To Usman, yau shugabannin kasashen Afirka da dama da suka hada da Najeriya da Jamhuriyar Nijar sun shiga tattaunawar ranar ƙarshe na taron kolin da aka yi na kasashen nan bakwai masu arziki masana'antu da ake kira su G7 wanda aka gudanar a ƙasar Italiya. Kuma ita Najeriya da Nijar har ila yau shugabannin kasashen Ethiopia da Kenya da Tunisia duk sun shiga tattaunawar din. Dake wannan kasashen na Afirka daman daga cikin su ne akan fi samun mutanen da ke son yin gudun hijira su yi kokarin tsallaka teku Mediterranean domin su je nahiyar Turai don su mota sabon rayuwa a can. Wasu kafofi guda biyu sun shaida a gidan rediyo na Muryar Amurka cewa Amurka tana shirin ta aika wani jirgin ruwa babba da ke dauke da tarin jiragen sama yaki zuwa yammacin tekun Pacific a wani mataki wanda ake ganin kamar na ƙara jankunan koriya ta arewa ne domin ta sassauta yawan gujin makamanta. Yanzu a yanzu dai wannan jirgin na uku na US Nimitz yana ɗaya daga cikin jiragen ruwa mafi girma a duniya kuma zai je ne tare da guda biyu irinsa da suka haɗa da USS Carl Vinson da kuma USS Ronald Reagan wanda dukansu suna cikin tekun ta Pacific. Mun kawo muku kuma rahoto game da wato wahalar da yau dubban matafiya suke ciki a Ingila masu tafiya ta jirgin sama wanda suka wuni cikin mawuyacin hali da bacin rai a sanadin soke dukkan tashin jiragen sama daga manyan filayen jiragen sama biyu na London wato Heathrow da kuma Gatwick.
To da takaitattun labaran shirin nan yanzu ya kammala, sai in ce a madadin shi Aliyu Mustapha da ya karanto mana labarai da kuma Solomon Abu wanda shine bada umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. Skip, sai ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa.